بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمود وديا قال الله سبحانه وتعالى بهدم أن سافيا تا لهدي تقص قوات جمادة الأولى الشكالة دبود إيد لليهود لتلاتين دبير ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 9 ga watan 3 a shekara ta 2014 al-safi miladiya. Kamar yadda aka saba kowace safiya irin wannan muka karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jin tarihin rayuwarsa da daukan darussa a cikin ta daga littafin ar-rahiq al-makhthum. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kara mana albarka da fahimtar wannan karatu da muke da kuma amfani da shi da tabbata akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi a makon da ya gabata. Mun kalkare abinda ya shafi sulhun Hudaybiya kamar yadda malamin ya kawo da jerin da ya kawo, zamu tashi yau a mukatabatul muluk, haka ne? Na'am, mukatabatul muluki wal umara'i, rubuta takaddu zuwa ga sarakuna da shugabanni. An ce muluk jam'in malik, sarki, umara'u kuma jam'in amir. Akwai sarakuna, akwai gwamnonin su da sukan tura wurare, su umara'un a kasasan muluk suke, a kasan muluk suke, shi yasa akan hada. Kamar mu yanzu ai a nan kasar mu muna da sultan, akwai kuma umara, ko sultan shine shugaban waɗannan sarakuna. To da haka sukan yi amfani, shi yasa mukan ji wannan lafazi yakan bambanta, abin kuma da ake nufi dai da shi kenan. To akwai sarakuna da suke makwabtakar kasar musulmi, tunda yanzu Madina a matsayin ta na headquarter ta addinin musulunci a wancan lokaci ta riga ta samu zaman kanta da karfin kanta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban al'ummar musulmi, don haka yana aika sakon kira zuwa ga waɗancan mutane su zo su musulunta. Wannan shine abin da yake nufi da mukatabatul muluk. To malamin ya ci gaba yana cewa fi awakhir as-sanati as-sadisati hina raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min al-hudaybiyah kataba ila al-muluki yad'uuhum ila al-islam. A ƙarshen shekara ta 6 yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga Hudaybiya, to ya rubuta takaddu da wasiqu zuwa ga sarakuna na ƙasashen kafirai da suke kewayen musulmi don ya kira su zuwa ga addinin musulunci. Dama idan mun yi magana a makon da ya gabata, asalin wannan addinin aikin da ke cikin sa babba shine a yada shi, a isar da shi ga wanda bai isa gare shi ba, wanda bai san shi ba a ilmantar da shi. Idan wasu suka yi kokarin su dakatar da wannan ta hanyar karfi, to shine musulunci ya shar'anta amfani da karfin dama don a dakatar da wannan zaluncin da za a yi wa musulmi na hana yada addinin su. To aka samu nutsuwa kuma sai a ci gaba da yada addini. Kun ga an samu nutsuwa har an yi sulhu da kafirai waɗanda da su suke hana musulmi sallah, su hana su azumi, su hana su la ilaha illallah, har suka koro su daga garinsu. To yau sai gashi an yi sulhu da su, babu yaƙi har shekara 10. Wannan ita kanta babban nasara ce kamar yadda muka karanta a baya. To yanzu sai a ci gaba da harkar da'awa. Sai ce walamma arada an yaktuba ila ha'ula'il muluk qila lahu, yayin da ya nufin rubuta wannan takarda zuwa ga waɗannan sarakuna, sai aka ce da shi innahum la yaqra'una kitaban illa wa alayhi khatam. Ai su waɗannan mutane ba sa rubu, ba sa karanta takarda ko wasiqa in an aiko musu sai idan akwai khatami, shine stamp an buga akan wannan takarda. In aka kawo takarda ba stamp, to ba sa kallanta, al'ada su kenan. Fattakhadha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama khataman min fiddatin. To a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya riki, ma'ana ya sami, yasa aka siyo masa, ya zama yayi wato hatimi ko wato zobe na zinare. asalin abinda suke amfani da shi da wancan karo, shi yasa ma ake kiran shi zobe din khatam, kuma ake kiran stam da ake bugawa akan takarda shi ma ake kiran sa khatam. Dalili saboda shi zoben idan mutum ya sa shi a yatsansa da shi ake amfani, ana yi masa naqsh. Naqsh ne a dan kwarzani rubutu a bayan shi zobe din, yadda idan mutum ya sa ya dunkule hannunsa ya nuna haka ko ya nuna, za a ga abin da aka rubuta din. Yadda idan aka rubuta wasiqa sai a doni tawada, sai a dora haka akan wato shi abin, ko kuma a zare shi, in an dora sai a mai shi cikin hannu. Mun fahimci wannan, sai ya zama duk naqashin nan abin da aka rubuta a jiki, in an kai wasiqan nan shine abin da zai bayyana ga mai karatu, ya tabbatar da cewa mai wannan zoben shine ya rubuta wannan takarda. Kamar da yanzu yadda muke buga stamp, har aka yi rubber stamp da sauransu, da pad da zaka dora ka dauki tawada ko ka done ta sannan ka dora akan ita takarda. To sai ce naqshuhu, shi wannan zoben na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda aka rubuta a jikinsa shine naqsh, shine an rubuta Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abinda aka rubuta kenan a jikin wannan zobe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an rubuta Muhammadun Rasulullah. Wa kana hadha an-naqsh thalathata asturi, shi wannan rubutun layi uku ne. Muhammadun satr, layin akwai layin Muhammadu satr ɗaya ne. Nan ce satara, ai mun san da Hausa ma haka muke cewa ko layin, yadda Bature shi kuma yake cewa layin. In ka tashi rubutu ana yin rubutu ai layi layi ne, layi ɗaya, layi biyu, layi uku. To sai zama lafazin Muhammad layi ɗaya, wa rasul satr, haka nan lafazin rasul shi ma satr wani layi ne. Wallahu, lafazin Allahu shine lafzul jalala, shi ma satr, shi ma layi ɗaya. Hakaza, kamar yadda yake gashi nan kun ga yadda ya zana mana, Allah a sama, rasul a ƙasa, Muhammad a ƙasa, yadda dai ya rubuta kenan. Wasu malamai sun magana akan ingancin cewa wannan abun haka yake ko ba haka ba. Yadda dai yake wannan labarin, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki khatam min hadidin, gashi yadda yake kuma yana nan a cikin Sahih Bukhari, kamar da ya kawo mana a ƙasa. Yasi wa ikhtara min ashabihi rusulan lahum ma'rifatun wa khibra, Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbansa sai ya zabi jakadu waɗanda suke da ilimi, suke kuma da gogayya, gogewa ta sanin rayuwa da yadda za a gudanar da abubuwa. Wa arsalahum ila al-muluk, ya aike su zuwa ga waɗannan sarakuna. Wannan ya nuna mana duk lokacin da za a yi abu, to a dubi wanda ya dace a dora shi yayi. Mun fahimci wannan, tunda gashi ya gaya mana cewa ba wai haka kawai ya duba ce kai taso a aike ka guka za, kai taso a aike ka guka za, ba a ya dubi masu wayewa da ilimi, masu kuma gogayya, wato suna da experience akan yin abubuwa wajen mu'amala su da wasu jama'a din. To sai zama su aka zaba aka tura, kamar da zamu ji sunayen su a kowace takarda in mun zo karantawa. Dan takardun ba ɗaya bane, kuma ba za mu gama su a darasin yau ba, tunda kowace takarda in ya kawo wa aka tura kuma zai kawo mana nassinta, hadda bincike wacce ce ingantacciya wacce ce ba ingantacciya ba, kamar da zamu zo miji. To sai ce wa qad jazama al-allamatu al-mansurfuri, akwai malam al-mansurfuri wanda shi wannan malami Mubarak Furi ya saba kawo mana sunansa a cikin bincike da yake yi, cewa yana da littafi sunansa Nabiyur Rahma, shi wannan al-mansurfuri din kuma mutum ne wanda a cikin littafin da ya rubuta asira ya tsaya ya bi kwalkwale duk wata matsala da aka faɗa da take da alaka da tarihi, ran yaushe aka yi abu kaza, zai bi diddigi har ya gano mana a lissafin da ake cewa miladiya yanzu menene yayi daidai da wannan tarihin da aka faɗa a cikin sira. Misali an ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yaki kaza a rana kaza ne aka fita, to sai bi diddigi ya tabbatar kuma har ya gano mana a lissafin miladiya wannan watannin da ake kira na miladiya su January da sauransu, sai dauko ya ce ai a shekara kaza ne a wata na kaza kuma rana kaza, shi wannan mai littafin. To a wannan littafi nasa dai yayi magana akan wannan wasiqo ga kuma abin da yake cewa. Wa alaikumus salam. Naam. Shiwa. Shine nake faɗa wannan al-mansurufuri akwai nabiyur rahma. Yawa, akwai kuma wani littafin har yanzu da ya rubuta. Aina, shine ke so mu faɗa. Rahmatul lil alamin, ba nabiyur rahma ba. Nabiyur rahma, wanne ne nabiyur rahma? Na Dr. Muhammad Sani ko? Na'am. Rahmatul lil alamin shine littafin wannan al-mansurufuri wanda mun sha magana a baya akan sa. Jazakallahu khairan. To wannan mutumi a littafin nan nasa yayi magana annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa shi wannan mutumin mai littafin jazama ya yanke ba tare da tantama ba ba tare da ya kawo wani kokonto ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika haula'i rusula waɗannan manzanni ran yaushe ne ghurrata al-muharrami sanata 70 min al-hijra ranar 1 ga watan muharram shine ghurra ghurratul muharram wato ranar 1 ga watan muharram a shekara ta 7 ta hijrar manzo sallallahu alaihi wasallam qabla al-khuruj ila khaybar bi ayyam kafin fita zuwa khaybar da kwanaki mana ɗan kwanaki ne kadan ya rage a fita yakin khaybar wanda aka yi tare da wato wanda aka kori yahudawa to wannan shine abin da wannan malami ya ambata a cikin littafin sa nabiyur rahma abin rahmatul lil alamin to ina son da wace littafin Allah yace wa fima yali nususu hadhihi alkutub a cikin abin da zai zo mana ga nassin waɗannan littafai zan ambata mana su wato littafai nan ana nufin me wasiqu wannan wasiqu ga nassin su ko ce wanda aka aikawa za a faɗi sunan sa kuma sannan za a kawo nassin yadda annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe ta wa ba'du ma tamakhadat anhu da kuma wasu abubuwa da suka biyo bayan wannan wasiqu shine tamakhadat abinda suka haifu sune suka bayar na sakamako al-awwal wasiqa ta farko al-kitabu ila an-najashi maliki al-habasha wasiqar farko ita ce wasiqar da aka aikawa ashaba wato sarkin habasha an-najashi an-najashi sunan sarautan ne sunan sa ashama kamar da zamu zo mu ji amma sunan sarautar abisiniya sunan da mamman masarautar kenan masarautar abisiniya wadda take a kasar ethiopia nan ne headquarter ta to sunan sarautar ta shine an-najashi duk sarkin sunan sa najashi kamar yadda sarautar rumawa sunan sarkin kaisar shine batura suke ce masiza kamar yadda sarautar farisa iran su kuma ake ce masa kaisar abin nan kisra shi kuma kisra ake ce masa kamar yadda kuma sarautar misra ake ce masa abin nan sarkin fir'aun fir'auna ba sunan wani mutum bane ayyanan ne guda daya a sunan sarkin Misra ne na wancan wato zamani kafin zuwan musulunci tun zamanin annabi Musa da kafin sa mun gane wannan to Najashi sunan sarautar ko sarkin kasar Ethiopia ne Abyssinia yace wa hadhihi wa hadha an-najashi ismuhu ashamata sunan wannan Najashi ashamata ibnu al-abjar sunan sa kenan kataba ilayhi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ma'a Amr ibn Umayyah al-Dhamri annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa wasiqa ta hannun Amr ibn Umayyah al-Dhamri shine jakadan sa zuwa ga wannan bawan Allah fi akhir sanati 60 aw fil Muharram sanata 70 min al-Hijra ko dai wannan bisa kokontar da shi manne kawo kun ga wanda ya ga mana Mansur Furi shi bai yi kokonto ba wannan ko ya ce ko dai a ƙarshen shekara ta 6 ko kuma a farkon shekara ta 7 وقد ذكر الطبري نص الكتاب الامام الطبري يا انبتي واتو نص شي wannan littafi ko wannan wannan takarda ya kawo ta yadda take a rubuce yace walakin an-nazar ad-daqiq sai dai bincike na kusa da kusa mai zurfi wanda za a yi aka ya haifar da a samu bincike na hakika gaskiyar labarin yace fi zalika an-nass dangane da wannan nassi يفيد انه ليس بنص الكتاب yana nuna mana bincike ya nuna cewa abinda tabari ya kawo ba shine nassin wasiqar da take cikin ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika din ba alladhi katabahu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-hudaybiyah wanda ya aika ta ko ya rubuta ya aika bayan wato dawa daga hudaybiyah nan abinda da yake tattaunawa akai shine wacce wasiqa ce aka rubuta bayan dawowa daga hudaybiyah akwai wasu wasiqu an rubuta su a wasu lokuta din sabanin riwayoyin da zamu ji ya haifu ne sakamakon wato kokonton da akai a wannan lokaci ne ba wai ba aikata wasiqun ba gurgudan yadda zai kawo mana nan wacce ce ya rubuta bayan dawowa daga hudaybiyah sai ce bal la'allahu نص كتاب بعثه مع جعفر حين خرج هو وأصحابه مهاجرين إلى الحبشة في العهد المكي سيسي أبنى نكيزة تو شيني وأن وسيقى دا طبري يكاو التافنسا نص انت نص وسيقى دا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يربو تاني تعالى دا جعفر دا أبو طالب أكون سيكسر جعفر دا أبو طالب وأن مكرنتا أبايا yayin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma yayin sa ne tsakanin su akwai shekara 10 babba ne sosai yayin nasa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura tare da waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha kuma ya bada wasiqa ya kai to wanda tabari ya kawo ita ce waccan din wanda akai tun ana maka kafin ai hijira zuwa Madina inji shi malam al-Mubarak Furi a wannan littafi nan dake hannunmu sai yake cewa warada fi akhir alkitabi a ƙarshen wannan wasiqa zikru haula almuhajirin ambatan wannan masu hijira din yazo bi hadha lafzi da wannan lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam a takaddara ya ce wa qad ba'athtu ilaykum ibn ammi ja'faran kuma na aiko maka dan ammi na dan baffa na sunan sa ja'far wa ma'ahu nafarun min almuslimin tare da shi akwai wata tawaga ta musulmi ga sunan suna zuwa fa idza ja'aka in yazo maka da shi da jama'ar fa aqirhum wad'u wad'i tajabbur wad'i tajabbura ka girmama su kuma ka ba su karramawa ta baki shine ikramu abinan na dhayf kiran dhayf shine fa aqirhum ka ba su masaukin baki wada'i tajabbura kuma kabar girman kai duk mai jiji da kai a mulki akan gaya masa kenan kabar girman kai kai bawa ne na Allah zaka koma ga Allah zaka tsaya gaban sa ranar da Allah subhanahu wataala zai tambaya ina wasu masu sarauta kuma babu mai iya amsawa zaka taimako ne a gaya mutum ya bar wannan irin girman kai gurgudan kuma yadda ya dace kowa ai masa irin maganar sa ga abinda annabi dai sallallahu alaihi wasallam ya gaya mashi wannan gashi kai musu kaza kuma muna kiranka da kabar girman kai ma'ana kabar jiji da kanka ka sauka ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ka yadda da shi to sai yace masa kuma sai yace warawal baihaqi an ibn ishaq al-imam al-baihaqi askin dalailun nubuwa ya ruwaito daga muhammad ibn ishaq babban malamin sirah نص كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم الى النجاشي وهو هذا يسي وان الامام البيهقي الروايه ابن اسحاق نص للتاف كو تكدر وكو وثيقه ده منزل الله صلى الله عليه وسلم يربطها النجاشي ايتشي غاتا سي مسورا لا مجيتا ابن ده يسي اشكي كون غا كينان مالب بي كاو منا تا طبري دين با يوا ينزل ده كاو منا تا نص baihaqi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bismillahir rahmanir rahim wannan ya nuna mana kenan za a rubuta wasiqa a fara ta da me bismillahir rahmanir rahim kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma da ma komai nasa yake fara da bismillahir rahmanir rahim wannan kuma ba tare da lura da wanda zaka aikawa shi yasa malami suka tattauna gurgudan wannan mas'alar ko saboda wannan asalin wasiqar shin ya halatta a dauki qur'ani a je da shi kasar kafirai malamai sun wannan tattaunawa akan wannan malamai suka wasu suka kawo cewa in har akwai maqsudin da'awa me zai hana ai haka ai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika waɗannan sarakunan kafirai wasiqa a wasiqar ya fara ta da bismillahir rahmanir rahim wanda kowa san aya ce ta qur'ani sannan kuma ya kawo wannan aya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kaga ita ma ayar kammalalliya haka ya kawo ta don haka duk suka ce ya halatta a cikin wasiqa ko kafiri za a yi wa dan rubuta alqur'ani ba tare da damuwa da cewa bayan ya gama la'alla zai yaga la'alla zai kaza la'alla zai kaza ba babban hadafin da za a lura da shi shine maqsudin da za a cimma burin da ake so a cimma na isar da wannan wasiqa wannan dai gurgurdan sabanin malamai ba tauli dai bane a matsalar amma dai abinda mafi yawan malamai suka rinjar shine halaccin yin haka kamar yadda yake nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an-najashi wannan takadda ce daga muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga najashi zuwa ga wato sarkin habasha al-asham azimil habashati azim al-habasha kun ga abin kalmar da ya fada ambata kenan me ma'anan azim sarkin habasha shugaban habasha wanda habasha suke girmamawa wannan shi ma malamai sun tattauna akan wannan lafazi cewa wannan ya nuna idan mutun yana da matsayi a cikin mutane ko kai kana sabani da shi ko kafiri ne baka yadda da shi ba zaka rubuta masa wasiqa to ka fada masa lafazin girma da aka saba ga ya masa ba faduwa kai ba kalma ce da zata sa ya karbi wannan takardar ya karanta wani sarkin idan ba a fadi wannan kalma ba ka ce a tunda kafiri ne da Allah ku rubuta masa kawai ina romu da shi ko ma me in ma ba zai yadda ba shike to wannan ba ai fiqihu ba sai ka rubuta masa irin ranka ya dade Allah ya taimake ka irin dai abin da aka saba ga ya musu to ka rubuta masa saboda kwadayinka shine ya karanta wannan takarda kun ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma ya kira wani mutumin azim mai girman habasha ma'ana babban mutumin da mutanen habasha suke girmamawa kuma sarkin su sai shi salamun ala manittaba alhuda sallama da amincin Allah su tabbata ga wanda ya bi shiriya wannan shi ma akwai fiqihun a ciki me hukuncin aika ma wanda ba musulmi ba wasiqa ya za ka yi masa kalmar in ya tabbata ba musulmi bane shi kuma shi kaiwa to sai ka rubuta wannan assalamu ala manittaba alhuda amincin Allah ya tabbata ga wanda ke bin shiriya wanda ke kan shiriya in kuma jama'a ce akwai musulmi akwai ba musulmi ba to wannan ba kokonto ba matsala sai kawai ka fadi assalamu alaikum wa rahmatullah koda ta hannun kafirin za ta je saboda kai kana nufin waɗanda aka aikawa hadda musulmin a cikin musulmin kake nufi dama abinda aka hana mu ai ababin sallama ibtida'i ne ko hatta maganar mai da sallama kamar yadda malam ibnu qayyim ke tabbatarwa ya yi magana akan wannan matsalar a cikin littafin sa ahkamu ahli dhimma da zadul ma'ad cewa idan zaka yi wa kafiri gaisuwa to karka fara masa da sallama kai shine ibtida'a amma idan da shi yayi maka sallama kuma ya fadi kalmar daidai yace assalamu alaikum ya amfani da ita ko balarabe ne ko ba balarabe ba inda ya iya yace assalamu alaikum to ko ba yahudi ne ko kirista zaka ce masa wa alaikum salam mun gane wannan shine sunna sai ka amsa masa da wa alaikum salam da ta daidai amma idan wata kalmar ya fada ko ta zagi ko wani abu kamar yadda akan samu yahuda sukan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka mutuwa ta tabbata akan ka ai kun san kissar da suka yi da Aisha radiyallahu ta'ala anha wata rana suka ce assalamu alayka sai ta harzuka tace wa alaikumus salamu wal la'na da mutuwa da la'ana ta tabbata akan ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a baiwar Allah ba haka ba ai duk ba sai kin wannan zafin ba baki ji abin da na ba su bane amsa sai a ce wa alaika shikenan ka kyale shi sai je karata da abin sa kaga wannan yahudawa ne fa a Madina zamanin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karfi wato duk da dai ba lokaci ne irin na wannan zamanin bayan Hudaybiyya ba amma dai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai karfi a Madina amma duk da haka sai su fadi wannan kalmar amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a harzuka kansu ai kisa ko makamancin wannan ba sai yace me alaikum sai aka tsaya iyana mun fahimci abu naka wannan ita ce kaidar in ibtida'an ne me zaka yi ba za ka yi sallama ba sai ka ce assalamu ala man ittaba al huda in kuma su suka yi maka to in sun yi ta daidai kai ma za ka amsa ta daidai in kuma ba su yi ta daidai ba sai ka ce wa alaikum duk abin da suka faɗa ya koma kansu mun fahimci abin insha Allah to sai ya ce salamun ala man ittaba al huda kuma har yanzu wannan ya nuna wajen sallama za a iya amfani da mai alif wal lam za ka iya yi ba alif wal lam salamun alaikum duk za ka iya kuma assalamu alaikum duk daidai ne mun gane wannan a tunda nan kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mai salamun ala man ittaba al huda wa amin billahi wa rasuli kai imani da Allah da manzon Allah washhad an la ilaha illa Allah haka yake a gunku nan wa shahida haka yake wa shahida yasa nan to wa shahida an la ilaha illa Allah wahdahu lalla washhad ne ka shaida babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la ba shi da abokin tarayya lam yattakhidh sahibatan wala waladan Allah bai riki mata ba ma'ana Allah ba shi da mata wala waladan Allah ba shi da da ka yadda da wannan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma muhammadu sallallahu alaihi wasallam to bawan sa ne kuma manzon sa ne kaga kenan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan sa bane ma'ana ba dan Allah bane ba kuma wani abun bauta bane tare da Allah ba a bautawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal shi yasa sunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi so kakab a gaya masa shine a ce masa abduhu wa rasuluhu shi yasa ya shar'anta mana shi a cikin tahiyya matukar girmama wanda zaka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka kira shi bawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka kira shi Allah karka bashi matsayi na ubangiji dan shi ya hana haka yace la tutruni kama atarat an-nasara ibn maryama karku wuce iyaka wajen yabona da koda ni kamar yadda nasara suka koda isa dan maryam innama ana abdun ni kun gani bawa ne faqulu don haka ku ce abdullahi wa rasulu wannan ita ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar ita yake kamata ya bi girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai abin da shi yake so gashi ya faɗa kuma mun sani Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani a wuraren da yake son girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko ina da ma yana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani amma inda yake so ya fito da matsayin sa to yakan amfani da lafazin abd tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawla kun ga duk waɗannan wurare ne da suke na girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai akai amfani da abd bawa ashe kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawa na Allah ita ce babbar girmamawa da zaka yi wa manzon Allah ita ce alamar kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai fadi kalmomin yabon da zaka bashi matsayin ubangiji ba wannan shi din baya so Allah kuma zai fushi da kai saboda Allah ba a ba da wani ba a bai wani matsayi irin nasa mun fahimci wannan wannan kuma ba rage matsayin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam wannan shine hakikanin son manzon Allah hakikanin bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to gashi abin da yake fadi sai ce wa ad'uka bi di'ayati al-islam ina kiranka da kira na musulunci di'aya da ma shine talla da'awa na musulunci fa inni ana rasuluhu domin ku ni manzansa ne wannan ya koya mana wani abu har yanzu wannan wasiƙar in kana rubuta wasiƙa a samu wuduhi ka samu wato fitar da manufar ka ta fita sosai ba kumbiya kumbiya babu dungu babu kwana ka faɗi abin da shine daidai kaga nan duk magana nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da sai kai tunani sannan ka gano shi uru magana take ni ne manzon Allah ba wani ne manzon Allah ba dan Allah bane kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine kaza shine kaza shine kaza sannan sai ce fa inni ana rasulu fa aslim taslam shine wannan fa aslim dan haka ka musulunta ka miƙa wuya ga musulunci taslam zaka zauna lafiya zaka samu aminci sharadi ne da jawabin sharadi shi yasa duka suka zama majzumai sharadin da fi'lu amr fa aslim kunga majzumi ne in kai haka taslam zaka kubuta sai kuma ya kawo wannan aya ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ya kuma abuta littafi wannan ya nuna nasara ma abuta littafi ne dama haka yake kuma nassin alqur'ani tunda wannan takarda zuwa ga aka rubuta ta zuwa ga shugaban kristoci na habasha ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum muna kiran ku ku taho zuwa ga wata kalma madaidaiciya wadda take tsakanin mu da ku haka take shine ma'anar wannan kalma din alittafanku haka yake cewa Allah shine ubangiji Allah shine abun bauta shi kadai kuma ba shi da abokin tarayya to alittafanmu ma haka Allah ya saukar shine Allah shi kadai za a bautawa bai halatta a bautawa wani tare da shi ba Allah na abuda illa Allah kada mu bautawa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kuma kada mu hada wani tare da shi wajen bauta wala yattakhidha duk wannan nasaba da ake wa Allah na abuda wala nushrika wala yattakhidha kunga aidan nasaba yake duk wannan matsufi ne akan an ladin ta saboda an din nan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban kuma sashen mu kada ya riki sashe a matsayin iyayen giji abun bauta min dunillahi mun sha wannan magana malaman tauhidi suna cewa alqur'ani ko ahadisi duk inda aka faɗi rabbu kuma aka kawo min dunillahi to ana nufin ilahu mun gane tunda akwai inda lafazin rabbu da lafazin ilahu suke zama ma'anar su daya akwai inda kuma kowanne ke daukar ma'anar sa idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a shi ma wannan kalmar tana nan guri mun san rabbu ma'anarsa ubangiji wanda ya halitta shi yasa ake cewa imani da wannan bangare ake ce masa imani tauhidin me tauhidur rububiyya bangaren kuma yadda da shi kadai ya cancanta a bauta masa ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah shi ake ce mai ilahu mun gane ko dan duk inda aka faɗi rabbu kamar yadda malam muhammad bin abdul wahhab ya ambace a cikin thalathatul usul wanda muka karanta can a baya idan da yake fadar cewa za a tambayi mutum a kabari in an zaunar da shi wala kiri kamar da kuke cewa da Hausa ko babu wani abu mai suna wala kiri munkar wa nakir da munkar ne da kuma nakir wawun din ta atsafe ce ɗayan sunansa munkar ɗayan sunansa nakir shine Bahaushe ya juya ya ce wala kiri lamun din shi ya samu ta a wuri to idan suka zo suka zaunar da mutum ai sune masa tambaya ko daga cikin tambayoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana shine za su tambaye shi mar rabbuka wane ne ubangijinka to wannan rabbu anan ana nufin man ilahuka mun gane ko yawa to muje Allah ya takhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashen musu riki abubuwan bauta su rika bauta musu banda Allah fa in tawallau to in kun juya baya kun ki karbar wannan magana da muke gaya muku ku faqulu to mu dai muna gaya muku ku ce ma'ana ka fahimta wallahi Allah madauki ne kai ke cewa musulmi idan su kafiran sun ki kulu to ku ku ce ishadu ya ku waɗannan bayin Allah da muke muku wannan magana ku shaida anna mu dinnan bi anna cewa mu dinnan da muke muku magana musulmuna mu dai mun sallama mun miƙa wuya mun bi Allah subhanahu wataala ma'ana kun ga nan wani umarni ne na a gaya wa su waɗanda aka yi ma wannan magana ahlul kitabin kenan in su ba su yarda da wannan magana ta la ilaha illallah ba to a kafa musu shaida ku ku shaida mu dai in kun ki mu mun bi mu musulmi ne to wannan wasiƙar kenan sai ce fa in abaita, bayan ya kawo wannan aya sai ya ce fa in abaita, amma fa in kaki yadda da wannan abin da ke cikin wannan wasiƙa, fa alayka ithmun nasara min qaumika, to zunuban kristoci daga cikin mutanenka ya haukanka. Ma'ana laifin barin su cikin bata, laifin su zauna su bata ba a tare da an kira su ga shari'a ba, duk zai haukanka. In gane wannan, kamar da a cikin wanda ya aika wa muqawqis abin da yace masa fa inna alayka ithmal arisiyin, laifin manoma, domin kasancewa a Misra manoma sun fi yawa kuma su ne magalibin talakawa, shi yasa sai yace laifin waɗanda suke, domin kun ga waɗancan su kristoci ne, shi yasa ya faɗi fa inna alayka ithman nasara, lokacin da aika wa Misra su kuma ba kristoci bane a lokacin nan. Na fata mun gane, lokacin da aika ma waɗannan mutane sai yace laifin al-arisiyin yana kanka. Al-arisiyin su ne manoma, wato talakawan ƙasa, laifin su da zunubin su na rashin shiriya ya hau kanka. Da fatan ana fahimta. Sai yace wa qad awrada al-muhaqqiq al-kabir al-doktor Hamidullah Faris, ko wani bawan Allah mai bincike Dr. Hamidullah Faris ya kawo nassa kitabin, nassin wata wasiƙa, qad athara alayhi, wanda ya tsinta, fil madil qarib, nan ba kusa ba da dadewa ba, shine ma'ana al madil qarib, madi shine a baya ko al qarib, amma ba da dadewa nan kusa kusa, da yayi wani bincike bi misli ma awrada ibn al qayyim ma al ikhtilafi fi kalimatin faqat, ma'ana yayi wasiƙar da ya samu akan cewa ita ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wa shi ashama, wato najashi, ita ce daidai da wadda Ibn al-Qayyim ya kawo, sabanin su a kalma ɗaya ne kawai, kalma ɗaya ce kawai suka saba. Kwanan nan ya bincike ya samu, in ji shi wannan yace wa badala ko wa badala al-doktor fi tahqiqi dhalika an-nass juhdan baligha, kuma shi wannan Dr. Hamidullah yayi kokari matuka, wato yayi wahala matuka wajen samun wannan wato nassin wasiƙa, واستعان في ذلك كثيرا باكتشافات العصر الحديث, كما ياي امفاني دا واتو بنتيكن زماني نا زماني دا اكي يي مثالي مون سان اكوي كونجوين توراوا اي دا سكا دامو دا بنتيكن ابوبوان تاريخي هر فني ني دا اكي كراتين سو ونا انا تشي مسا ايكيولوجي كون سان شي كو ابين دا شافي اركايفز ابين دا زا ادكو نا تاريخي اتتتري سو ai musu taska a ajiye wannan ta wannan bangaren yayi amfani da shi har ya binciko wannan wasiƙa aka samu ta, kamar yadda a irin wannan abubuwa mun sani tura suna da irin wannan ci gaban da suka binciko har garuruwa, za a wurare da duddu da aka dade da tarihi, za a yi ta kwakwale-kwakwale sai a yi wata da watanni shekara da shekaru ana ta tonan ƙasa, sai a tsinci wani gari a ƙasa, gari guda sai a tsinta, daga samun gida ɗaya ne sai a ce ai ga wani gida mai tarihi, sai ai ta bincike ai ta bincike, sai a ce ƙasa ce ta lullube, wani gari ne ma babba a ƙasar nan, an samu irin waɗannan abubuwan a tarihi da yawa. Ta nan kuma wasu ƙasashen suka samu gumakansu da daddu da suke bauta, shine su ma suka yi kuma ta fito da su irin wannan dai abin cewa a gano kayan gargajiya da daddu, to kuma mafi yawan gargajiya ta baya kun sani bautar gunki ce, to wasu suka samu kuma sai a ta girmama irin waɗannan abubuwa ɗin. To garin dai wannan abun akwai inda shi wannan mutumi ya yi amfani da wannan irin hanyar bincike ta zamani har ya samu wannan wasiƙa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aika wa wato shi An-Najashi. La'alla daga cikin nassin abinda Najashin ya aje ne a Abyssinia, ko kuma daga cikin nassin da sahabbai suka bari na kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kila an samu wani guntun irin waɗannan abubuwan da suka rasu, wallahu a'lam, da suka ragu, wallahu a'lam. Yace wa aurada suratahu fi alkitab wa huwa hakaza, alittafin nasa shi Hamidullah, Dr. Hamidullah ya ambaci wannan nassi kuma gashi kamar haka, ga yadda takaddar take. Yace bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an-najashi azim al-habasha salamun ala man ittaba al-huda amma ba'du fa inni ahmadu ilayka allah alladhi la ilaha illa huwa, ni ina yabawa Allah yaba wanda ta tuke har zuwa gare ka, ma'ana ina gode maka ni'imar Allah akan ka, ma'ana kai ina gode ma Allah ni'imar Allah akan ka, shine abin da ake bin da wannan kalma, ina godiyar ni'imar Allah akan ka, ni'im wato godiyar da za ta faru tun daga kanka kamar da malaman hadisi suka fassara wannan kalma za ga wasu suna amfani da ita har yanzu ahmadu ilayka allah ma'ana kamar ina godewa allah ina yaba masa ni'imomin da ya maka mun gane wannan ahmadu ilayka allah alladhi la ilaha illa huwa almalikul quddusus salamul mu'minul muhaimin kuga wannan kuma wani salon daban ai amfani da sunayen allah musamman ana magana da wanda shi ma yana ganin yana da wasu siffofi da zai iya tsammanin sun yi kama da waɗannan sai a gaya masa cewa to Allah ne fa mai wannan siffofin kuga shi kansa wannan wani wa'azi ne a ciki ka rubuta wa mai sarauta ka ce kana godewa Allah Allah nan da yake shine al-maliku ka gani al-maliku kuwa shine sarki na hakika kaga kenan wannan shi ba na gaske bane al-quddus mai tsarki assalamu wanda yake shine aminci al-mu'minu shi ma dai har yanzu mai amintar da wani al-mu'minu nan ba na imani bane na amintarwa ne wato Allah madaukaki shine mai amintar da kowa zama cikin aman aman security kenan yawa al-muhaimin kuma mai gudanar da komai mai saitara akan komai wanda komai shine mai lura da mun al-qur'ani kamar da Allah madaukaki ke cewa a cikin suratu al-ma'ida wa muhaiminan alayhi yawsafta al-qur'ani shine muhaimin akan sauran littafi ma'ana shine shahid kamar da malamai suka fassara shine mai shaida mai bada cewa littafi kaza yayi daidai littafi kaza kuma ba daidai bane kage shine ma'anan muhaimin wanda zai zo a baya yace nan an faɗi gaskiya nan ba gaskiya aka faɗa ba to shine ma'anan muhaimin alladhi yashhadu wa yakunu hadiran ala ghairihi mun fahimci wannan wa ashhadu anna isa ibn maryam na kuma shaida cewa Isa dan Maryam a cikin kaidar rubutu idan mutum a larabci nake faɗa in mutum aka rubuta sunansa sai zama an dangana shi ne zuwa ga mahaifiya to sai an sa alifin a tsaka a wajen ibnu din sa idan kuwa an dangana shi ne zuwa ga mahaifinsa to ba a sa alifin kun gane wannan ko idan ya zama ibnu kaza din laqabinsa ne ba sunan uba bane to sai an sa alifu dan ta bambance shi yasa kun ga haka yake ko a qur'ani a wurare mun gane wannan ya isa ibn maryam sai a sa alifun sai a sa ba'un sai nunu shine ibn saboda mai an dangana shine zuwa ga mahaifiya ba mahaifi ba domin ko ba shi da mahaifi wa ashhadu kuma na shaida anna isa ibn maryam ruhullah ruhi ne na allah ruhi ne daga cikin ruhin da Allah ya halitta shine ma'anar ruhin Allah yawa wa kalimatuhu kuma kalmarsa ce wace kalma nan kalmar kun fayakun ita ake nufi ita ce kalimatullah alqaha ila maryam wanda ya jefa ta zuwa ga maryam aka yi furi aka busa rai kuma sannan aka fadi kalmar kun ibnan فيها فصار ابنا فصار مخلوقا فخلق الله عيسى ابن مريم من طريق والدته بدون والده sai Allah madauki ya halici annabi Isa dan Maryam da ta hanyar uwa babu uba Allah ne mai ikon yin komai kuma shi yayi wannan dan ya nuna wa mutane kuma dan ya jarrabi wasu wanda har zuwa yau ga su nan suna cikin wannan jarrabawa din sun kasa fahimtar Allah mai iko ne akan yin komai ya halici wani adam yan halice shi shi ba uban ba uwar wani ne fa ban mamaki wanda aka halitta ba uwa ba uba koko wanda aka halitta ga uwa ba uba wanda aka halitta ba uwa ba uba inna mathala isa inda allahi ka mathali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun mun ga misalin kenan misalin annabi isa kamar misalin annabi adam ne Allah madauki ya halice shi daga turbaya yace ya kasance kuma ya kasance to shi kuma wannan shi ma saboda a girmama uwar kuma Allah ya jarrabu waɗannan mutane da kai ya za a yi a ce mata kuma shi yasa ta zama batul batul ita ce wanda bata taba haduwa da namiji ba shine ma'anan batula da kuke ji ana faɗa wato tsarkakakkiyar da namiji bai taba taba ta ba ta kuma yanke tabattalat shine ma'anan ta yanke ta koma ibada wata battal ilaihi mene tabtila tabtil ma'ana shine ka yanke alakar ka da mutane ka koma kai tabautar Allah to shine dai wannan mu ci gaba saboda kan lokaci ya kure ba mu gama ba wannan gefen sai yake cewa har yanzu wa ashhadu anna isa ibn maryam ruhullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam albatul na gama fasar batul shikenan at-tayyiba mai tsarki tsarkakakkiya alhasina katangaggiya fa hamalat bi isa min ruhihi wa nafkhihi sai ta dauki cikin annabi isa daga ruhin allah bushin da allah madauki ya umarci malaika yayi wa nafkhihi da busawar da yayi kama khalaqa adama biyadihi kamar yadda ya halicci annabi adama da hannunsa shi kuma wannan haka allah shi kuma ya so ya halicce shi da hannunsa ya gina surarsa da hannunsa sannan sai aka busa masa rai aka ce kasance mai rai yayi atishawa yayi numfashi ya bude ido shikenan ci gaba da rayuwa aka sa masa dugun mani zai hadu da mace kuma a samu wani irin sa shikenan allah kenan ne yin komai yadda yake so wa inni ad'u ila allah wahdahu to nan ga bayanin manufa in kana rubuta wasiqa ka fadi purpose dinka ya fito kuru-kuru inni ad'u ila allah ni ina kira ne zuwa ga allah inji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mu wannan bawon allah la sharika lah shi wannan allah da muke bautawa ba shi da abun bauta ba wani kai abun bauta da ake hada shi da shi a bauta musu shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wal muwalati ala ta'ati kuma ina kira ila muwalati cewa a rika kauna da za a yi wa juna da jibintar juna to ta zama akan da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wa an tattabi'ani kuma cewa lalle kai ka zo ka bi ni wa tu'mina billazi ja'ani kuma kai imani da abin da ya zo mini daga Allah fa inni rasulullah domin ko ni manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam wa inni ad'uka wa junudaka kuma ni ina kiranka da kai da rundunarka ila Allah azza wa jalla zuwa ga Allah shi kadai wa qad ballaghtu wa nasahtu to ni dai na isar kuma nayi nasiha faqbal nasihati ka karbi nasihata wassalamu ala man ittaba alhuda aminci ya tabbata akan wanda ya bi shiriya wannan shine nassin wannan wasiqa gurgudan yadda shi malam Hamidullah ya samu yace wa akkada doktor almuhtaram wannan dakta abin girmamawa mai binciken nan ya karfafa anna hadha huwa nassul kitab alladhi katabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila an-najashi cewa wannan shine hakikanin nassin da takaddar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikawa najashi ba'da al-hudaybiya bayan wato sulhun hudaybiya amma sihhatu hadha an-nass amma ingancin wannan nassi fala shakka fiha to babu kokonto a cikin sa ba'da nazari fi dalail bayan wato mun lura da dalilai da alamu da suke nuna mana haka wa amma anna hadha al-kitaba huwa alladhi kataba ba'da al-hudaybiya fala dalila alayhi amma cewa wannan shine aka rubuta bayan sulhun hudaybiya to gaskiya babu dalilin da ya nuna mana haka gonin bincike ne yake kwalkwalewa shi mai littafin mu ko akan abin da shi wancan Dr. Hamidullah ya binciko ya samu ya ce wannan ita ce takaddar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta yace ba makawa mun yadda wannan ita ce amma maganar lokacin nan ne muke da tantama shin ita ce wanda aka rubuta bayan dawa daga Hudaybiya yace wannan ba haka bane dalilai sun nuna ba haka bane yace babu kai dalili akan haka yace wallazi awrada al-Bayhaqi an ibn Ishaq abinda Bayhaqi ya ambata daga Ibn Ishaq ashbahu bil kutub allati kataba an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila muluk wa umara an-nasara ta fi kama da wasiqar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta zuwa ga sarakuna da gwamnoni na Kiristoci ba'd al-Hudaybiya bayan dawa su daga Hudaybiya fa inna fihi al-ayat al-karima domin ita ce aka ambaci ayan nan ta ya aquli ahli al-kitabi mun gane wannan ita ce dalilin sa akan cewa shine ba wannan ce wasiqar ba domin babu wannan ayar a ciki waccan wadda Bayhaqi ya ruwaito ta hanyar Ibn Ishaq ita ce wadda wato aka rubuta bayan sulhun Hudaybiya duk da cewa waccan din ma ingantacciya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ta in gane ai abin da sa ko ba ƙaryata wasiƙar yake ba amma ƙaryata lokacin yake sannan sai yake cewa ina ne yawa ya ahli alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa ila akhiri kama kana da'abahu kamar yadda dama shine al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi tilkal kutubi a irin waɗannan wasiqu da ke rubuta wa kad warada fihi ismul ashama sarihan gashi sunan ashama sarkin habasha ya zo a ciki kurukuru an ambata shi wa amma an-nassu alladhi awradahu ad-doktor hamidullah amma wannan nassin da muka gama karantawa yanzu wanda hamidullah din nan ya kawo yace fal aghlabu indi abinda yafi rinjaye a wuri na annahu nassul kitab alladhi katabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam cewa shine wasiqar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ita ce wasiqar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ba'da mauti ashama bayan rasuwar shi najashi ashama ila khalifatihi zuwa ga khalifansa wala alla hadha huwa sababu fi tarkil ism wannan la alla shine dalilin da yasa ku ga bai ambaci sunan ba kamar da muka karanta ambatan sunan a waccan mun ji gane insha Allah yace wa hadha tartibu laysa indi alaihi dalil wannan tartibin jerin ba ni da dalili a kansa cewa ga wanda aka yi farko ga wanda aka yi lokaci kaza yace ni ma ban da dalili akai zato nake yi cewa wannan ita ce kaza wannan tafi kama da kaza kun ga kin bincike kenan in ana bincike musamman abin da ake cewa academic bincike kana yin binciken da wasu masu binciken za su zo daga baya su bi abin da ka rubuta in kana bincike shi ake cewa bincike a jami'a ko to in kana rubutu ka rubuta abin da ka san wata rana wani zai zo ya bididdigin sa da karka yi wata ƙarya karka zo ka ce a ni ne na fara ganowa kaza wata ran za a zo a binciko gashi a internet ka dauko ko a wani wuri mun gane wannan ana yi da yawa don haka mutun yana da kyau kullun ya fadi ga inda ga yadda na samu abu kuma abu kaza a fahimta ta shine daidai amma la alla wani yafi ni gaskiya duk harka kuma shi yasa mutun yana wannan zai samu tawadu ba zai zo ya ce ai mun muka fadi magana to dole haka zaka same ta kaiwa ka kwantar da hankalinka ka natsu kai tawadu kuma ka sallama lamari zuwa ga wanda yafi inda ka samu shi sai ka ambata wani shi yake cewa al amana al ilmiyati wa hadha tartibu laysa indi alayhi dalilun qat'i siwa ash shahadatid dakhiliya banda dai shaida daga cikin abu ma'ana a karanta abu a gano wani abu da yake shaida akan wata abu wani abu da ka fada shi da ake nufi ash shahadatid dakhiliya wato shaida ce daga cikin su littafan ko takaddun allati tu'addiha nususu hadhihi alkutub wanda nasin wadannan wasiqu suke ba mu wannan shaida din mun karanta su yace wal ajabu min ad-doktor hamidullah sai dai abun mamaki daga bawon Allah nan hamidullah annahu jazama bi anna an-nass alladhi awradahu al-bayhaqi sai ne mamakin cewa shi wannan hamidullah ya yanke kat cewa nassin da bayhaqi ya ruwaito daga ibn abbas huwa nassul kitab alladhi katabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti ashama ya ce shi ne nassin wasiqar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta bayan mutuwar shi ashama wato annajashi ne wancan lokaci ila khalifatihi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika zuwa ga khalifansa ma'a anna isma ashama waridun fi hadha an-nass sariha tare da cewa waccan din ta bayhaqi ita ce fa wanda yake akwai sunan ashaman a ciki kaga idan an rubuta wa khalifansa ne ya za ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta sunan sa kuwa kun gane wannan insha Allah wannan shine ake nufi da ash-shahadatid dakhiliya a ciki ka samu abin da zai sa kai nakadin wata ma'aluma da ta gabata sai yake ce da wadai wal ilmu indallahi ilmi din Allah ne wannan yana koya mana har yanzu dai uslubin in kana rubutu in wani ya saba wa wani abu ko da matsayin ku da a ilmi ko kafin shi ko yafi ka to a samu ladabi in ya faɗi abin da ba daidai ba ya zama ta hanyar ladabi ka nuna masa gyara kace wani har ka faɗi kalmar muhtaram wani shi ya dauka wai idan wani ya kuskure to wajibi ne kai a kaskanta shi to ya da bawon Allah kai ma wata ran zaka yi kuskure kuma in wani ya tashi ya kaskanta ka ba zaka ji dadi ba don haka sai ka dauki ka'idar shine gaskiyar muke nema a duk inda take sai mu dauka don haka in wani ya kuskure sai ka ce Allah ya gafarta masa kuma ka faɗi yadda mutane za su girmama maganarka kai ma in kana yi wa wani raddi to ka faɗi kalma mai kyau yadda za a ga cewa ba son zuciya ne ba so ba hasada bace ba wani wata manufa bace a zuciyarka ta sa kake magana akan wannan bawan Allah amma an ka zo ka kwashe kafar mutum gaba ɗaya ka daga ka rankwada shi da ƙasa ai bai isa komai ba ai yaushe yayi kaza ai kaza to sai mutane su ce ashe neman ka tabbatar da kai ne ka zama komai din shi yasa kake wannan magana mutane kowa na da hankali don haka kullun koda ka saba mutum girmama shi a wajen magana faɗa masa kalma mai kyau yadda wannan kalmar mai kyau za ta sa insha Allah ko shi bai karba ba mutane za su ce kai gaskiya wannan mutumin kudu ba bai iya zagi ba baya cin mutunci ashe gaskiya kawai yake bukata mun gane wannan insha Allah Allah sa mu samu damar aiki da hakan walamma balaga to ina za mu tsaya ne ga lokaci ya zo ga wasiqa ba kare ba na ka tsaya ne dan sauran tsaya nan saboda ai wancan sabon dance ne zai kawo mana wani nassin ne daban dan ya ce walam ma balaga amr ibn umayyah ad-damri kitabun nabi sallallahu alaihi wasallam ila an-najashi ai walam ma balaga kai walam ma balaga amr ibn umayyah ad-damri yayin da shi amr ibn umayyah zaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan takarda zuwa najashi akhadahu an-najashi to nan abin zamu tashi nan gaba shine mu tsaya nan din sai mu tashi inda najashi bawon Allah da ya karbi wannan wasika me yace dan kowanne sarki da ya karbi wasikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin abin da ya fada in mun zo zamu ji wani irin raddi suka bar wane ne ya karba wane ne bai karba ba to najashi da ya karbi takardan nan ya karanta ta me yace kuma menene wato martanin da ya bayar akai shine abin da zamu tashi kansa insha Allah ta'ala muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa manzon sa sallallahu alaihi wasallam daraja Allah ya kara dora mu akan hanyar sa mutabbata akan ta har zuwa rasuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ilimi mai amfani Allah ya taimaki dukkan bayin Allah da muke zaune a wannan guri Allah biya kowa bukatun sa na alheri wanda kuma Allah ya jarraba da wata jarrabawa Allah madauki ya dauke masa Allah madauki ya bawa dan uwan mu Malam Mutari lafiya hakanan dukkan masu wato wata larura ta rashin lafiya muna fata Allah madauki ya ba su lafiya Allah ya raba su da wata damuwa da ta dame su ɗan uwan mu musulmi da suke cikin hali marar kyau a wurare da yawa a duniyan nan ko ina muna fatan Allah madaukaki ya dauke musu damuwa da suke ciki a ɗan uwan mu a jihar Borno da Yobe da Adamawa da sauran garuruwa dai da ake samun matsaloli muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo ƙarshen abin nan da ya dame su Allah ya hana zuwan sa zuwa gare mu Allah subhanahu wataala ya tabbatar da zaman wannan ƙasa ta mu lafiya ya tsare mu daga sharrin makiya addinin musulunci duk abin da suke kullawa a ko ina yake Allah ya sani muna fata Allah madaukaki ya buce hasken abin da suke tsarawa duk abin da suke kullawa Allah ya kashe su da makaman su Allah ya hana su ittifaki akan abin da suke so su yi na cutar da musulmi Allah ya bawa musulmi hadin kai da kaunar juna da san su zauna lafiya wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.